ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana rana asabar ce wadda ta daidai da 4 ga watan Rabi'ul Tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 20 ga watan March shekara ta 2010 wannan shine kasan na 7 daga cikin jerin gidan karatuttukan littafin Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra da Sheikh Al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba mu manta ba darasin mu na ƙarshe mun kwana inda Ibn Taymiyyah yake tabbatar da rugurgujewar tunani dangane da cewa wai hanyar ɗan baya tafi hanyar ainihin magabata wai hanyar ɗan baya ita akwai fahimta akwai ilimi akwai hikima akwai faɗaɗawa da bincike yace duk wannan ƙarya ne ba abin da ke cikin hanyar sai rudu da hayaniya yace domin waɗanda suka kutsa cikin wannan hanyar irin su Ghazali irin su Ibn Sina irin su Razi da makamantan Ibn al-Juwayni duk sun tabbatar da cewa babu shakka wanda duk ya shiga wannan hanya ya san cewa ba abin da ke cikin ta sai rudani kuma suka tabbatar da cewa ma mutanen da suka fi kowa samun rudu da rudani da rikicewa a lokacin mutuwa sune mutanen da suka shiga irin wannan ainihin harka ta ilmul kalam da akwai su ta'alikat masu matukar fa'ida waɗanda ainihin wato Sheikh Tuwayjiri Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a cikin wannan ta'aliki nashi da yayi wanda nake so ainihin zan ci gaba da karanto mana dama muna cikin karantawa ne lokaci ya kure dan haka zan dauko daga inda yake cewa wa'idan mimma ushira an ba'dul mutakallimin ma zakarahu Sheikh bi qawlihi wa qad balagani bi isnadin muttasilin an ba'd ru'usihim wa huwa Ahwanji sahibu kashf al-asrari fil mantiq Ibn Taymiyyah yake cewa na daga cikin labaran da suka zo mini ta hanya ingantacciya abinda wani babba daga cikin ainihin manyan su malaman ilmin mantiki da falsafa da ilmul kalam wato shine Al-Khawanji mai littafin kashf al-asrari fil mantiq wato yayi sirrori game da mantiki wa huwa inda kathirin minhum ghayatun fi hadha al-fanni awrun mati yawancin ainihin wato masana wannan ilimi to shi makura ne in dai aka ce Khawanji ya ce to an kai karshe annahu qala inda al-mauti bar ku ji abin da yace da yazo rasuwa yace amutu wa ma alimtu shay'an wato duk babu wannan a cikin sharhin ku da na so in ina karanta ne ku rinka natsuwa ku saurara da kyau ba dan ku ba saboda kar ku raba hankali biyu kai baka ji abin da nan ake karanta ba nan kuma abin da kake nema babu da sai ku saurara da kyau ku ji saboda waɗannan masail din wani lokacin sauraron su ya ma fi koda karanta su ake kana bi dan haka kowa ya natsu jama'a tunda dai babu nuskar tuwayjiri a hannun ku kowa ya saurara duk waɗannan maganganun babu su a cikin sharhin ku bari ku ji ainihin abin da yake cewa yace amutu wa ma alimtu shay'an illa anna al-mumkina yaftaqiru ila al-wajib yace yau ga ni zan mutu ban san komai ba wannan fa yana daya daga cikin wadanda ake cewa ya fi magabata ilimi amma shi da kanshi gashi yazo zai mutu yana cewa gashi zan mutu ban san komai ba shi da kanshi yayi furucin na kasa da jahilci da rashin sanin komai ga kanshi yace ba abin da na sani sai wata kaida kwaya daya ta mantiki nake iya tunawa ita ce annal mumkina yaftaqiru ila alwajib abin duk da yake ainihin wato mumkin ne zai yiwu to yana buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda yake wajibi ne gare shi wato duk abin da aka san akwai yiwuwar ya yiwu akwai possibility na faruwar shi to yana da wasu sharuɗa waɗanda sai da waɗannan abubuwan zai faru wannan ka'ida ce mantiƙiyya iyaka abin da ya rike kenan ba aya ba hadisi kuma qala sai yace al-iftiqar wasfun adami amutu wa ma alimtu shay yace shi ku al-iftiqar buƙatuwa zuwa ga wani abu to siffantawa ce wadda take ma'ana buƙatuwar wani abu zuwa ga wani abu to wata siffa ce ko wani sharadi ne wanda yake ba zai samu ba domin shi abin da ake buƙatuwa zuwa ga a samar da shi ba a san shi ba to sharadin ma kaga zai zama ba a san shi ba kenan wannan ma ka'ida ce mantiƙiyya wadda ita kuma aka sun waccance kamar yadda yake duk abin da zai yiwu yana da sharuɗa kafin a samar da yiwuwar shi to duk abin da kuma aka san cewa ana buƙatar samar da shi tare da cewa shi fa abin ba sanin shi akai ba to samar da sharuɗan shi kuma suna da wahala domin me ba a san abin ba balle a san wadannan misali yanzu duk mutumin da yace yana buƙatar taguwa da wando to daga cikin sharuɗan samun taguwa da wando shine a samu tela a samu yadi a samu iya dinki ko to amma abin da ake buƙata ba a san shi ba to ina aka san abubuwan da shi wannan abin yake buƙatuwa wannan ka'ida ce mantaƙiya ina son ku gane irin rudin da suka haddace ne ba su haddace aya ko kwaɗe ko hadisi ba sai irin ainihin wannan rudin summa qala to wannan magana kenan intaha malai yace ka duba ta cikin daru ta'arud al-aql wa an-naql wannan litafin mujalladi 11 ne gashi nan muna da shi a makaranta a cikin mujalladi na 3 shafi na 262 da kuma ar-radd 'ala al-mantiqiyyin da kuma ar-radd 'ala al-mantiqiyyin wadannan litafan guda biyu din na ibn taymiyyah a cikin ar-radd 'ala al-mantiqiyyin a shafi na 114 wa yaqulu al-amidi al-imam al-amidi babban malami ne fa a cikin ilimin usulu amma da aka taho bangaren abin da ya shafi ilimin mantiki nan ma ya kai ya komo bar ku ji abin da yake cewa am antum nazara fil kalami wa mastafattu minhu shay'an illa ma alayhi al-awam yace nayi zurfin nazari da bincike a cikin ilmul kalam da mantiki yace ba abin da na fa'idantu da shi sai irin fa'idar da jahilai suke samu in sun karanta shi yanzu mutumin da ba malami ba jama'a ya bude ilimin filosofi ko mantiki ya karanta me zai fa'idantu da shi sai ƙara rudewa zai yi abin da yake nufi kenan da na ƙara zurfin karatun sai na ƙara rudewa wa yaqulu al-juwayni juwayni ne littafin al-waraqat fi usul al-fiqh ina son ku gane fa wannan musiba ta ilmul kalam da falsafa da mantiki fa in ka danne cikin mutaakhirina fa suka kubuta daga ita fa dan haka zaka ga duk inda ka same su gogaggun malamai ne a wani fannin in ka tafi wani fannin kuma da ya shafi tauhidi da sanin Allah sai ga sun fi kowa jahilci wannan mun yi magana akan Fakhruddin Razi gashi babban malamin tafsiri malamin usul fiqh malamin fiqh malamin kaza amma in aka taho abin duk da ya shafi sanin Allah madaukakin sarki sai ka ga ba abin da ke cikin tafsirin shi mai suna at-tafsirul kabir sai hayaniya da rudani da rudu da rudarwa ina fata an gane in ka taho tafsirin Qurtubi zaka same shi cike da ainihin wato ayoyi na hukunci hukunci cike da matsalolin fiqh masu dadi amma in ka taho abin da ya shafi ilimin sanin Allah fa sai ka samu Qurtubi ba kowa bane Ash'ari ne Jalt in ka tafi Ibn Ashir haka in ka taho Sabuni in ka tafi Said Qutb kam dama dinnan daba ce ta rudani da hayaniya duk in ka samu wadannan haka suke fa zaka same su a wasu fagage sai ka cira musu tuta amma in aka zo matsalar sanin Allah fa to dan girman Allah jama'a wadannan fa sune ake kira mutaakhiruna kuma wadannan sune ake nufi da cewa fa khalaf to wadannan rudaddin ne fa wayan aka tattara su da su da karatun su wai sai a ce wai karatun su da binciken su da kaifin fahimtar su yafi na ainihin salaf wannan matsalar fa jama'a ina so ku fahimta yadda ta shafe su a cikin aqida suka rude suka haifar da rudani a cikin aqida da suka koma cikin rubuce-rubucen su na fiqh fa duk su suka dagalgala al'amarin musulunci gaba daya yau duk fitintun da muke fama da su kuje ku saurari kasar na shida duk sai da ne wannan magana mas'alar jilfatul isra ha kawo cewa sai da annabi ya tsufa duk wannan hayaniya ce da bankaura ƙarya ce mas'alar cewa ba za a yi nasila lokacin da limami yake ainihin khutba ba wannan ƙarya ce mas'alar cewa cin naman raƙumi baya karya alwala ai wasu ne suka yi tusa bayan an yi sallah kaza kaza annabi ya rufa masa asiri duk wannan ƙarya ce da ya haifar da ita wadancan rudaddin a cikin tauhidi su suka zo suka yi tarbuce rubucen fiqh su suka kawo mana wannan rudani sune da a kawo mas'ala kwaya ɗaya sai a ce fihi qaulani fihi khilafun fihi taraddud duk a haka aka kare fa qala qila wa qila wa hukiya fihi arba'atu masail fihi khilafun fihi taraddud duk gaba ɗaya kana zaune wurin malamin ya gama karantar da kai kace malam wanne ne abin da yake daidai ya san duk sauran amma bai san wanda yake daidai ba ka ji bata haka ne kawo game da Fakhruddin Razi Fakhruddin Razi zai hikaito maganganu game da aqida gaba daya na mazhabobi da sauran su amma kwa daya ce baya kawowa ita ce wacce ce ingantacciya ita ce bai sani ba amma ya san duk sauran rudanin wani ya ce Allah kaza ne wani ya ce Allah kaza ne wani amma menene Allah ya ce wa annabi me annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fakhr dinin razi bai sani ba kashi nan wannan daya daga cikin manyan manyan su ne al-imam al-amidi abin da yake cewa kenan yace da ni zan mutu ba abin da na fa'idanta sai abin da jahilai suke fa'idanta in sun karanta littafai na rudani sai su ƙara rudewa ibn al-juwayni cewa yake ya ashabana ya ku abokanmu ya ku yan uwa da abokan arziki la tashtaghilu bil kalam yace kar ku shagaltu da ilmul kalam falau araftu anna al kalam yablughu bima balagha yace domin da a ce na san ilmul kalam zai kai ni inda na kai mashtagaltu bihi yace wallahi da ban bata lokaci da shi wa qala shamsuddin al khasr shahi al allamatu khasr shahi shi kuma wa kana min talamizati ar-razi yana daga cikin almajiran razi li ba'd al-fudala yake ce wasu daga cikin manyan malamai manyan mutane yace wa qad dakhala alayhi yawman wani babban mutum ne ya shiga wurin ainihin shi Shamsuddin Khasr Shahi shi Khasr Shahi din almajir razi ne su kuma razi duk su ne suka kirkiro wannan barna ko kuma su ne suka je suka fassaro ta daga mantiƙin Yunan suka zo suka yi kokarin mai da ita mantiƙi wai islami ko daga falsafa ta Yunan ta Greek suka yi kokarin mai da ita wai falsafa islamiya to bari ku ji abin da almajirin shi yake fadi bayan da wancan babban mutum ya shiga gare shi fa qala ma ta'taqiduhu wancan babban mutum yace da shi kai khasru shahi me ka kudurce ne me aqidarka game da Allah qala sai yace ma ya'taqiduhu almuslimuna abin da musulmi suka kudurce shi na kudurce shine kun ga ya dawo ga gaskiya kenan fa qala sai yace wa anta min sharhu sadr lidalika mustaqinun bihi kirjinka ya haska ku dukan haka da haka kuma yanzu ka yakinan to ka amince da haka fa qala na'am yace eh fa qala sai yace ashkuru Allah ala hadhihi ni'ma nagode wa Allah akan wannan ni'ima lakinni wallahi ma adri ma a'taqid yace sai dai wallahi tallahi ni ban san me nake kudurcewa ba wallahi ma adri ma a'taqid ban san me nake kudurcewa ba wallahi la adri ma a'taqid wa baka hatta akhbala lihiyatahu ya fashe da kuka yana yana fadin wannan kalmar ni ban san me nake kudurce da shi ba imma ya zama shi din ne yake sake fadin haka wato asalin aqidar shi ya rude bai san me yake kudurce da shi ba sai dai yana kudurce da abinda musulmi suke kudurce da shi ko kuma shi wannan da ya shigo yake gaya mishi wannan magana yake mishi wannan tambaya to ai kai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima kai ka kudurce abinda musulmi suka kudurce ni kuwa ga ni ban ma san me nake kudurce da shi ba saboda na rude shi a shi wannan da ya shigo gare shi shi yanzu razi ya zama ya da kai rudewa ya kai rudewa sai Allah ya dawo da shi yace ya gode wa Allah yana kudurce da abinda musulmi ke kudurce da shi to shi kuma wancan fa sai yake cewa ko ya zama shi ne yake cewa shi bai san me yake kudurce da shi ba wato kai ka gode wa Allah ina fata an gani Allah ya kyauta wa yaqulu al-akhar wani daga cikin su kuma cewa yake afajo ala firashi nakan kwanta akan shimfida ta wa ba'ul minhafa ala wajhi injama yafi in rufe fuskata wa uqabilu bayna hujaji haula'i wa haula'i hatta yatlu al-fajr yace ina gwada hujjojin waɗannan ashabul kalam waɗannan ƴan mantiki domin su suna ainihin munaqabar juna ne maganganun su na warwarar juna Hussein Dibo wannan yace kaza wannan yace kaza walam yatarajjah indi minha shay'un har gari ya waye al-fajr ya fito ba zan ji ainihin ɗaya daga cikin hujjojin ta tabbata gare ni ba Allah ya kyauta Professor Tuwaijiri yace ka duba littafin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql a mujallad na 2 shafi na 262 da littafin ainihin Sirru Alamin Nubala a mujallad na 18 shafi na 474 da kuma sharhul aqidat at-tahawiyya juz'i na farko shafi na 245 zuwa 247 Professor Tuwaijiri yace haka za ta kunu nihayatuhu haka ƙarshen su da yake kasancewa a cikin rudani da hayaniya mutum ya gama malanta kakaf kai rubuce-rubuce akan fagi kai rubuce-rubuce kai wa'azi ka karanta kana da dalibai amma ka zo mutuwa abu mafi girma da ake sa rai shi ka karanta shine ka karantar game da Allah amma a ce maka me zaka ce game da Allah ka ce baka san shi ba jama'a yace haka za ta kunu nihayatuhu nas'alullahi al-afiya was-salama muna roƙon Allah ya tsare mu يخرجون من هذا العلم كما دخلوا فيه أول ما دخلوا يجي حكا سيكي فتادة جاتكي وانا علم كما يد تنبركو سكش جيشي هذا إذا سلموا من الضلال والإلحاد وانا با وإما سنكو بتدقى بتاكي نندا كما كركتي وادنغاك جسنكو ما سنة وصنة دنغنو بمدى حكين الله واندي كما تنبتنشن الله كما يد مكجا أكراتون بايتي ورازي deda wai siffanta Allah sai yace duk wata kamala da nakasa da daukaka ta tabbata ga Allah duk wani abu da yake sabanin haka to bai dade shi ga Allah ba mana ya yarda cewa a da yayi ta fadin kalmomi na nakasawa da cin mutuncin Allah amma a yanzu fa to yana tabbatar da cewa ya dawo ainihin kan hanya ina fata an gane mallai yake cewa wa qad faniyat a'maruhum su riga ainihin rayuwarsu ta gama karewa وبليت أوقاتهم لوكتا سسنت فيما لا فائدة فيه ده أبوان ده باسو ده فائدة وهؤلاء إذا ثبت أنهم رجعوا عن علومهم هذه وانا فسيئن يتبتك ناسو ودن إرم متاني سنداو ده ودن نعلموني ناسو نعلم الكلام والتي خاضوا غمارها علمو من ده سكا كوفات أكيسو وغرقوا في لجاجها سكا أينهم دلمية أتكين أينهم واتو إجيلوا ودن نعلموني فإنهم يموتون كما يموت أتباع العلماء من النساء والصبيان والأعراب إذن يتبت سنتوبات إنسك يموت أساسي يدتي واسنزم كمر مكالدي مديام على ميدة جتكم ما تاب وعراد متعنا قوي وحسيمتين يقمع كمر رازي يزومت وقبات إيسي يا يددك وانا إلم يافت رجتكينشي يا يددك أبن بيكي دا علاقة دا وانا إلم يقبات to kamar matsayin da yayi shi ba to wannan in Allah ya mishi gandaka tarfa bai zama yana samu wata aqida ta bata ko zindikanci ba kenan sai dawo ya mutu kamar yadda ainihin wato mata da yara da arab mutanen kauye ainihin suke mutuwa hada in salimu min tabi'ati hadha al-ilm yawm al-qiyamah kuma wannan ma fa sai in ya zama kenan nauyin wannan ilimin da suka kirkiro ko suka yada sun kubuta daga nauyin shi a ranar al-qiyamah domin suna da nauyin sun kirkiro wani abu wanda ya karo da Qur'ani da hadisi suna da nauyin sun yada wani abu wanda ya karo da Qur'ani da hadisi suna da nauyin wannan abin da suka yada shi ya hana da yawancin mutanen duniya bin alqur'ani da hadisi sai ya jawo mutum aya sai ya ce a'a ai ka dubi ka zamana ka dubi ka sai kawo maka wasu abubuwa daban wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtal in yazo zai kafa hujja madadin yace Allah yace annabi yace kaza kaza sai yace ai akhtal yace wane ne akhtal akhtal mawaki ne akhtal zindiki ne mai fada da addinin musulunci ne amma mawaki ne balarabi ya kawo kaza 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 sai a dogara da hujjar shi a watsar da Allah madaukakin sarki yace mallai yake cewa wa shattan baina mautul ulama wa mautul amma yace lalle ko in dai har malami ne yazo mutuwa to dole a samu bambanci tsakanin mutuwar malami da kuma ainihin mutuwar wanda yake gama gari ne ko to su waɗannan fa ba sa yin mutuwa irin ta malamai suna mutuwa ne irin ta gama garin mutane to duk ina ilimin nasu ina son fa ku gane duk waɗannan bayanan muna son mu kawo tabbacin wai mutanen da aka ce sun fusu Abubakar Siddiq sai Abubakar Siddiq sun taba nadama lokacin mutuwa to waɗannan mutanen ilimin su da su da aka ce sun fusu Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da sauran waɗannan malaman sahabbai su Mu'adh da sauran su waɗannan mutanen gashi in sun zo mutuwa suna ainihin rena kansu Allah kiyaye mallan yake cewa yaqulu Abul Fath at-Tabari al-Faqih muku ji wani abin da babban malamin fiqh wa al-Imam Abul Fath at-Tabari yake cewa dakhaltu ala Abul Ma'ali fi maradihi na shiga wurin ainihin Abul Ma'ali wato al-Juwayni lokacin rasuwar shi fa kana sai yace ishhadu alayya anni raja'tu an kulli maqalatin tukhalifu sunnah yace wallahi ku yi sheda ta na bar duk wata magana wadda ta saba wa sunna wa anni amutu ala ma yamutu alayhi ajaizun sabr kuma ga ni zan mutu ne a irin aqidar da tsofaffin ne sabr suke ainihin mutuwa akan ta me yasa zai mutu akan wannan aqida saboda ya gane ita ce gaskiya to amma ya za ai kuma dan Allah malami da ya gama aqida ya gama karantar da sanin Allah ya watsar da duk abin da ya sani kuma ya dawo kasa waɗannan fa ba ana inkarin aqidar waɗannan tsofaffi bane da amma amma duk mutumin da ba zurfin ilimi yake da shi ba ya za ai malami ya bar abin da yake akai ya ce ya dawo na wancan sai dan wancan din ya fi nashi shiriya to kuma dan Allah mutumin da yake malami in ya dawo wannan matsayin ya rusa malanta shi da kanshi kenan to sai kuma a ce a hakan din amma ya fi magabata wannan magana bata ce malai yace a duba littafin sirri alamin nubala mujalladi na 18 sashi na 474 kabira kuma sharhi a gidan tafawiya a can inda muka fadi malam da karshe yace wa qad ufrida fi manni hadha al-ilm wa ahlihi musannafatun min awsa'iha wa ahsanha kitab dhann al-kalam bi abi isma'il al-harawi wa huwa muhaqqiqun fi risalatin ilmiya amaliya fi jami'ati al-islamiyya malamai sun yi rubuce-rubuce masu dama na musamman su kutun da guda akan zargin wannan ilimi na ilmul kalam da falsafa da mandiki littafi mafi girma akan haka shine littafin Zammul Kalam gashinan na al-Imam al-Allamah al-Harawi wannan littafin shine littafin da yafi kowanne girma wanda malamai kudama suka rubuta gashi Zammul Kalam wa ahlihi ta'alifu Sheikh al-Islam Abi Isma'il al-Harawi Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Mat al-Ansari gashinan mujalladi biyar ne wannan littafin haka da kuka ganshi kowanne daya ya kai girman wannan guda biyar ne wannan littafin yana daga cikin littafan awail wal qudama min ulama'is salafi fi zammil kalam ina fata an gane sa'annan kuma har yau gashi tahrimun nazari fi kutubil kalami lil imam al muwaffiq muwaffiq ad-din ibn qudama al maqdisi gashi malamin ibn taymiya mai littafin ainin al mughni littafin fiqhu na hanabila gashi shi ya rubuta wannan sannan ya sake rubuta zammu ta'wil bayanu madhhabi salafi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi tasnifil imami muwaffiquddin abdullah ibn ahmad ibn qudama al-maqdisi gashi shi ya rubuta wannan littafi akan zargin ainihin wato ta'wili ga aya karara da hadisi karara sai ka murde shi ka bata ka bada wata ma'anar ba tare da kana da hujja ba sa'annan sai kuma tahzirul anam min ilmil kalami gashi abi muhammad abdurrahman ibn abdul aziz ibn ali ash-shibl gashi nan duk waɗannan kaɗan ne cikin aikin da malamai suka yi dangane da zargin wannan ilimin imam shafi'i kamar yadda malam zai bayyana mana gashi yace wan zurmaru ya an shafi'i fi zanni hadha al-ilm fi kitab al-imam shafi'i wa ilm al-kalam وانظر ايضا اصوائق المرسلة وصول المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي حكى امام الشافعي ان كدوبا يازل جوانا الى من غرى ريد وراء كدوبا للتافي نير سكوتين دقودا اكربو تاشي بسمنا الامام الشافعي وعلم الكلام اتجن اين الشافعي ناشرين دا تقوزوا اربعين دا بيو سنن كما كدوبا للتافي اصوائق المرسلة ناين ابن القيم مجلد نهدو sannan sai littafin saunul mantiki wal kalam an ilmul mantiki wal kalam na imam suyuti to kun ga irin rudanin suyuti shi kanshi suyuti yana daya daga cikin rudadin amma kuma dubi ta wani wurin kuma ya rubuta ainihin wato littafi inda ya kawo zargi da magabata suka yi akan ilimi kuma suyuti na daga cikin wadanda suka shiga cikin rudanin wannan ilimi kuma rudanin ya bayyana a cikin da yawa daga cikin tafan shi daga ciki akwai littafin al-ittiqanu fi ulumil qur'an wanda yake zamu zo zamu yi magana ainihin akan shi in Allah ya so a ƙarƙashin haka ne nake jan hankalin ƴan uwa ɗaliban ilimi dangane da ayoyin da suka zo dangane da siffanta Allah da sunayen Allah an samu wani malami ya bi su yayi bincike akan su gaba daya ya bi kuma mafi yawancin mashhuran tafsirai da suke yawo a cikin jama'a a yanzu ya sanya wa littafin al-mufassiruna bayna at-ta'wil wal isbat fi ayati sifat wannan yana daga cikin ainihin gurazan malamai na wannan zamani a Sheikh Muhammad ibn Abdurrahman al-Mighrawi yace malaman tafsiri tsakanin ta'wilin ayoyin siffofin Allah da kuma tabbatarwa anan sai da ya fara kawo usul din nasu tukuna menene usul wato waɗannan abubuwa ne suka shimfida su khalaf dangane da yadda suke bi suke ta'wilin ayoyin usulul khalaf na farko shine ta'arudul aql wan naql suna cewa nassoshin alqur'ani suna karo da hankali hankali kuma shine gaba dan haka duk abin da ya karo da hankali to a aje shi abin a baya ko da qur'ani ne ko hadisi a gabatar da hankali wannan na daga cikin usul din su to hadisan da suka zo dangane da hankali babu shakka malamai sun tsaya sun bada muhimmanci dangane da rubuce-rubuce ainihin akan su wadannan hadisai ba su wani babban malami al-Imam Ibn Abi Dunya ya rubuta littafi ya sa mishi al-aql wa fadluhu al-aql wa fadluhu ya tattaro hadisan da ake magana dangane da hankali dan ire-iren waɗannan hadisan su suke aiki da su to in ka karanta ainihin zaka ga menene ake nufi da asalin hankali a musulunci su kuma waɗancan masu mantiki menene suke nufi da ainihin hankali wanda shi suke gabatarwa akan shari'a sannan a yanzu aka samu wani professor mai suna Muhammad Musa Nasar Al-Nasr shi kuma rubuta al-aql wa manzilatuhu fil islam asalin wannan muhabara ce lecture ce sai mai da ita littafi ya tsaya ya bincike akan hadisan ya tattauna akan mas'alolin a kashin gaskiya saboda Allah babu ta'arud tsakanin ainihin an-naql da kuma al-aql shi yasa ainihin malamai kamar Ibn Taymiyyah suka rubuta wannan littafi dar'u ta'arud an-naql wal-aql tun kuɗa cewa hankali na karo da nasi ko nasi na karo da hankali matukar hankali lafiyayyen hankali ne bai samu bosuwa ba kuma matukar nasi ingantacce ne ba da'ifi ba to ba sa karo jama'a amma ala ayi halin in har ta kasance nasi sahihi ne hankali kuma lafiyayye ne sai aka samu rashin fahimta to a sallama abin da nasi ya zo da shi na fata an gane domin da hankali yana isa ye saitin dan adam wajen gano hakikanin abinda Allah yake nufin a gano game da shi ko game da dokokin shi da Allah bai saukar da littafi ba don hankali yana nan jikin mutane kafin littafi ya zo ashe hankali bai isa ya manage fahimta ba dole ana buƙatar nasi to wannan ka'idar su ta farko kenan suna cewa akwai ta'arud idan haka suna dogaro da wannan a matsayin ka'ida cewa to duk inda aka samu hankali yayi karo da nasi to aje ainihin abin da nasi yake cewa sannan ka'idar su ta biyu ita ce al-majaz to majazi inda ku manta bana nan nayi magana akan majazi wanda yake wannan maganganun fa ina son ku gane su ko da ku dake ɗaliban makarantar nan ba ku sa ido akan yanzu ku bincike su ba nan gaba wasu za su dawo su ji kasar dinan hankalin su ya tashi don na rubuta cewa babu wani majazi babu wani hakika a cikin alqur'ani da hadisi cewa akwai majazi da hakika ma fadan ma bid'a ce babu wata hakika babu wata majazi duk abin da ke cikin alqur'ani hakika ne babu wani rabawa mutumin da aka hasaso ya fara yin wannan shine jahiz jahiz ko fitsayen khawariji ne mu'tazili cikakken dan bid'a a cikin littafin shi al-bayan wa tibyan ko ya nene wa nene duk anan ne ya fara kawo waɗannan sannan waɗanda suka biyo bayan shi suka zo suka yi ta gini akan matsalar amma kamar yadda na faɗi a bayan na aje mana matsalar hakika da majazi ne akwai wani wuri da zan zo in yi daddaga akan ta tukuna amma a musulunci babu wata matsala hakika da majazi sun kawo wannan matsala ta raba fahimtar qur'ani ko ayoyin alqur'ani zuwa ga hakika da majazi ne kai dan su cimma abu daya shine duk ayar da ta zo idan ba su so su fassara ta a yadda ta zo ba sai to wannan ainihin ba hakika bace majazi ne kamar yadullahi fauka aidihi sai yadullahi anan menene majazi ne sai majazi ne ba ana nufin ainihin hannun Allah ba majazi ne ana nufin karfin Allah yana sama da karfin su to wannan daga cikin dalilan da yasa suka yi haka ashe kun ga kenan hatta masu karanta lugal arabiya idan ba ku karanta lugal arabiya ala manhaji salaf ba sai ainihin sun je sun dilmiya ku sannan abu na uku daga cikin abubuwan da suka mayar da shi usul din su shine al-muhkam wal mutashabih sun ce wannan aya muhkama ce wannan ainihin mutashabih ne to waɗannan abubuwa ne waɗanda kuma sun shafi ilimi na alqur'ani ko ilimin hadisi amma su kuma in suka tashi sai su dauki abin sai su yi mishi wata mummunar fassara wanda sai su ce to kaga wannan ayar da tace Allah yana sama ar-rahmanu alal arshi stawa to wannan aya ba muhkama bace mutashabiha ce tana da rikici asali kun ga ka'idar al-muhkam da mutashabihi abu ne tabbatacce ya tabbata akwai ayoyi muhkamai akwai mutashabihai amma su mutashabihan ba ana nufin su a wajen siffofi ba ayoyi ne waɗanda sun shafi wasu hukunci hukunce to sa'annan kuma in ma sun zama maka mutashabihai koma da su zuwa ga ayoyin da suka zama muhkamai yanzu cewa ar-rahmanu alal arshi stawa ita ce muhkama to yanzu mutashabiha wanda zaka ce a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin fahimta ta salaf annabi Lut ya ce inni muhajirin ila rabbi zan yi hijira in tafi wurin ubangiji na sai tafi ƙasar Filistin to yanzu wannan ainihin aya me take so ta bayyana kenan tana bayyana mana kenan annabi Lut da ya tashi hijira ina ya tafi annabi Ibrahim ko cewa da ya tashi hijira ina ya tafi sai ya tafi wajen Allah sai su ce to ai ka ga nan ina ya tafi Filistin yana nufin Allah yana can kenan naga sai suke to wannan aya ita ce ainihin wato muhukama Allah yana ko ina kenan to wanda tace Allah a sama yake kuma to wannan ita ce mutashabiha kaji dalilin da yasa suke amfani da ka'idar a aya didda tace Allah yana sama ita ce muhukama duk wanda kaga ta kawo baka wani rudani akan haka to a wurin ka ne ma ta zama mutashabihar ba lalle ta zama mutashabihar haqiqani ba to sa'annan daga cikin ainihin usul din su shine at-tafwid fil ma'ani laysa madhhaban lis-salaf wa innama madhhabuhum at-tafwid fil kayfiyya wal kunhi yana da kyau ga gane cewa da aka ce wai salaf suna fawwala ma'anonin Allah zuwa ga ainihin Allah madaukakin sarki din ba wai ana nufin salaf su ce Allah na sama sai su ja baki su shiru ba tafwidin shine wajen kayfiyya da aka ce Allah madaukakin sarki yana da hannu duk salaf sun yarda Allah yana da hannu a bisa haƙiƙanin hannu to in kace musu yaya hannun yake sai su ce a'a wajen kayfiyya ne suke yin tafwidi ba wajen aslul zati ba wajen aslul zati sun yarda Allah yana da hannu sun yarda Allah yana da kafa sun yarda Allah zai zo yaya zai zo yaya kafa Allah take yaya yatsan Allah yake sai su ce a'a nan sun fawwala Allah bai fadi ba to sun bar al'amarin gare shi to su ko ɗan bid'a cewa suke aslus siffan ma ka fawwala wa Allah to duk wanda ya fahimci cewa mazhabin salaf shine at-tafwid fi aslus siffa wai kuskure a mazhabus salaf at-tafwid fil kayfiyati wal kunhi yaya hannun Allah yake kayfiyar yadda kafa Allah take kayfiyar yadda Allah ke sauka to salaf ba sa kwatantawa amma sun yarda Allah yana da kafa naka ce wace irin kafa sai su ce kafa haqiqanin kafa to irin ta mutum sai su ce a ba sa kai fantawa to tunda haka ne a ce bai da kafa sai su ce a yana da kafa sunan wannan kafa kafa to yaya take a ba mu sai da take da to nan ne tafwidin salaf dan haka ku kiyaye bambancin mu masu bin manhajin salaf da su muta'awwila su ne su suna ta'awilin siffofin ne tun asali mu kuma ba ma ta'awilin siffofin muna isbatin siffofin ala haqiqatiha to in aka zo ina ne muke yin tafwidi ba wai wajen aslus siffa din ba inda muke fawwalawa shine game da kaifan ta yadda siffar take sai mu ce anan ba za mu ainihin siffanta ba don Allah bai siffanta mana ba to sa'an nan sai kuma raddu khabaril ahad na daga cikin abin da suke makalewa shine in abu ya zo sai su ce wannan hadisin hadisin ahad ne kuma daga cikin dimon su fa ma ba su san ilimin hadisi ba don kace musu menene hadisin ahad sai ce maka hadisin mutum daya wanda abin da ake nufi da hadisin ahad shine dukkanin hadisin da bai kai a ce ya kai martabar mutawatiri ba shine malaman suke cewa yana da akasam kamar guda uku ko guda hudu akwai al-mashhur ko al-mustafid akwai al-aziz akwai kuma ainihin wato al-gharib waɗannan su ne akasam na hadisi wanda yake ahad a cikin shi akwai sahihi a ciki akwai da'ifi ana iya samun kowace irin ingantacce ko kowane irin hayaniya amma abin da ake so ka gane sabani yadda suke cewa wai ba a hujja da ahadithul ahad fil aqida wannan ƙarya ne hadisan ahad hujja ne a aqida da ibada da mu'amala da azkar da komai ma dama ya tabbata kamar yadda ibnu hazmi yake cewa idan isnad ya taso tun daga gabas hayyamma makura zuwa makura ta ƙarshe ta duniya matukar ya tabbata yake ya zama hujja a komai a musulunci wannan ita ce magana kwaya ɗaya wadda take daidai babu wani sabani duk wani sabani fa su mutaakhirun ne suke kirkiro shi wai sai su gwada sabani tsakanin su da salaf sai su ce wai an samu sabani wannan ya ce kaza wannan malaman salaf ba su da mas'ala kwaya ɗaya wadda suke sabani dangane da haƙƙin Allah madaukakin sarki duk inda kuka ji rikici da sabani da rudani su khalaf ne imma isu isu ko kuma su kafa sabanin tsakanin su da salaf wanda salaf har suka mutu da san wani sabani ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka ainihin wato raddu khabar al-ahad yana daga cikin ainihin qawaid din su ibnu qayyim a cikin sawa'iq ya tsaya ya tattauna ya kwankwashe su akan haka a zamanance malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan mas'alar khabar al-ahad malam Nasiruddin al-Albani har littafi ma ya rubuta su kutun da guda akan haka to sa'an nan sai kuma ta'awil to in ba ku manta ba ta'awili na daga cikin hanyoyin da muka faɗi cewa suna bi domin lankwasar da ma'ana ayoyi da hadisai sai muka ce to amma fa shi ta'awili hatta malaman salaf da salafiyya suna yin shi amma ta'awili da yake da me da dalilin a yi shi ta'awili din idan aya ta zo ta ce kaza sai wata aya tazo sai ta rage mata fadi, ko wani hadisi yazo yace kaza, sai wani hadisi yazo sai ya rage mishi fadi. To sai a fahimci wancan hadisin na farko yazo ne dan kafa wata shari'a daban, wannan kuma da yazo yazo ne dan ya daidaita yadda al'amarin yake. Nayi magana kamar ainihin zakka a makon da ya wuce, yanzu ayoyin da ke magana akan zakka suna cewa wa aqimis salata wa atuz zakata, ku bada zakka. Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan, ka karbi sadaka daga cikin dukiyarsu. Duk waɗannan ayoyin ba za ka dauke su a matsayin umumi kace to wannan dalili ne akan za a yi wa tumatir da tattasai da attarugu da wake da albasa da ciyawa da bulo da tarin ƙasa duk za a yi musu zakka, saboda Allah ya ce kaza. Sai ya ce a'a, waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisan sun zo ne don su shar'anta zakka, cewa zakka wajiba ce. To an samu wasu nassoshin sun rage musu fadi daga yadda kai ka fahimce su, sun faɗi abubuwan da ake wa zakka, sun faɗi waɗanda ake ba zakka, sun faɗi san da ake zakka, sun faɗi abinda misabi zai kai, sannan da kuma abinda za a bayar bayan misabi ya kai. Ashe duk waɗannan yanzu kun ga an yi ta'awilin waɗannan ayoyi waɗanda a zahirin su zaka iya ɗiban kowace fasara ka zuba akan su. Ta'awili a irin wannan ma'anar ya tabbata a wurin malaman salaf shine kokarin jam'i tsakanin nusus domin fitar da al-ma'ana sahih, a hada nassoshi domin a fitar da ingantacciyar ainihin ma'ana. To sai zama an yi wa asalin nassoshin farko ta'awili kenan, amma ta'awili wanda yake da dalili. To amma ta'awili da ake magana a nan shine sufa aya za ta ce kaza ne, sai kawai sai wani ya amfani da tunanin shi sai harbe ayar, sai kawo tunanin shi sai dafa a wurin. To yaushe za a dauki tunanin wani a fasara aya da shi? Ba dole a samu hudani ba, kuma yayin da za a dauki tunanin wani a fasara aya da shi, to tunanin wani kuma ya sha bamban da wancan, don haka karshe shine sai ku ga an koma ana bada fatoyi suna karo da juna, gaba da kiyayya kuma sai su taso. Me yasa haka ba ta faru cikin sahabbai ba, sai dan ba su amfani da irin wannan ainihin hanya ta ta'awili ba? Wannan abin da ya taimake su dan gano da haka sune ainihin wato mas'alolin da nake so in dan tattauna mana su a nan gurin insha Allah ta'ala. Waɗannan mas'alolin ga su kama ainihin haka, wato su suna da wasu ka'idoji ne kamar yadda na fara faɗi insha Allah ta'ala akan cewa su ne suka ginu a kansu, da suka ginu akan waɗannan kuma shikenan sai suka shigo da dukkan wata hayaniya da suka shigo da ita. Nan littattafai ne waɗanda tsakanin nasu da kuma ainihin namu na da da na yanzu akan abubuwan da ke taimakon su wajen waɗannan ta'awilance ta'awilance. Yanzu Ibn al-Juwayni din can da muke faɗi dogo wani kafcecin littafi sukutun da guda da ya rubuta mujalladi qato ya sanya mishi al-kafiyatu fil jadal, da shi yanzu wannan littafi na jidali ne, ka san ko koda Hausa aka ce jidali ka san babu zaman lafiya. To yace ba wai ma'ana al-kafiya wanda zai isar maka, indai ka iya wannan to duk wani jidali da dauki ba dadi to zaka iya da ayoyin al-Qur'ani, karshe in ka zo mutuwa kuma ka san yadda ka shiga lahira. Amma da indai rudani ne to gashi ya gama ruda maka, jama'a kun fahimci wannan da kyau? To waɗannan littafan ne fa suka rubuta gashi nan, duk yanzu a ce wanda ya kai ya rubuta wannan littafin ya zo mutuwa, jama'a sai ce ya zo mutuwa yanzu ya koma kan aqidar tsofaffin mai sabo, ya koma kan aqidar uwan shi, ya koma zai mutu kamar yadda awam ke rubuta ke mutuwa. Ina wannan abin da ya rubuta fa? Ya nuna nan duk shirme ne, shi da kanshi yace yana shaidawa mutane duk abin da ya saba wa sunna to ya bar shi, yana ishara zuwa ga waɗannan abubuwan ne. To sa'an nan a zamananci shine ake samun wasu professors yanzu a ainihin wato tertiary institutions a cikin jami'o'i da sauransu, su kuma suna kokarin islamization of the Greek philosophy, wato ana kokarin musuluntar da filosofa ko falsafa ta ainihin wato jirkawa. Gashi wani professor ne mai suna a doctor ustaz al-falsafati al-islamiyya wai kaji a kulliyat dar al-ulum jami'atu ainihin wato al-fayyum, a cikin ainihin wato wannan littafin nashi madkhal ila al-falsafati al-islamiyya, wai da hanyoyin da ake shiga falsafa ta musulunci. Bamu da bukatar falsafa ko misqala zaratin bayan Allah ya aiko mana da annabi da alqur'ani da hadisi, balle a ce wai ga wata falsafa ta ainihin musulunci. Ina fata an gane alade ne fa jama'a, alade ne, sai a ce to ai abin da ya bata aladan nan saboda sarkin arna ne yanka shi, na haka liman yanka mana wani, yankawa da liman zai ya musulunta da naman alade? To abin da wannan ainihin professor Ibrahim din yake nan, Allah ya kyauta. To sannan aka samu wani malami na musulunci shi ko mai suna Sheikh Sulaiman ibn Salih ibn Abdul Aziz Al-Ghusn, shi kuma ya rubuta mawqifil mutakallimina min al-istidlal bi nusus kitabi wa sunna ardan wa naqdan, da irin matsayin da suke dauka ya suke bi, ka iya gane sirrorin da suke bi wajen lankwasar da ayoyin alqur'ani da sunna. Tashi wannan littafin mujalladi biyu ne, sai da malamin ya bidi ya tattauna waɗannan irin usul din nasu daya bayan daya. Sannan gashi wani malami shi ma ya sake rubuta littafi manhaj ahli sunnati wal jamaa wa manhaj al asha'ira fi tauhidillah azza wa jalla, gashi nan Sheikh Khalid ibn Abdul Latif ibn Muhammad Nur, mujalladi biyu ne wannan littafin, gashi nan shi ma yana bayani dangane da ainihin wato yaya tafarkin ahli sunna yake, yaya kuma tafarkin waɗannan ainihin asha'ira yake, waɗannan masu tauhidin al wujud wal baqa'u. Sannan gashi al asha'ira fi mizan ahli sunna نقد لكتاب أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم, قال شيء الدكتور فيصل ابن قزار الجاسم يزعم يربط هنا للتافي ردي نيد عينه للتافي ده وان بأشعر يربط هنا توا أي أشاعرة ما سوني أهل السنة داما هكس كي توا سوني أهل السنة سيسروط عينه المتاني نافات أنغاني. Wannan kamar yadda dazuna ka muku tafsir wal mufassiruna na majrawi dinna, ai wannan al mufassiruna bayna ta'wil wal isbat, ina so jama'a ku tsaya ku nazarin wannan littafi, gashi mujalladi hudu ne muke da shi, domin nazarin wannan littafi zai taimaka kwarai da gaske wajen fita daga rudani. Akwai mutane da yawa wadanda suke karanta littafin malamai jama'a suna rudiya kamar yadda na kawo a yau, duk fasi da ya tsaye na kadin waɗannan malaman don ka daina karatun da fansu na rubar da kai, don abin da yake faruwa za ka samu kamar Ibnu Ashur, Ibnu Ashur din nan za ka same shi bai da sassauci game da kwankwasar yan shi'a da sauran yan bid'a altafan shi, to sai ka dauka salafi ne, a ba salafi ba ne a wajen abin da ya shafi aqida dangane da sifat, to ash'ari ne. Qurtubi sai ka ga yana gurguza yan shi'a sai ka dauka cewa Qurtubi salafi ne, a'a Batulani gashi sai ka dauka cewa babban malami ne daga cikin malaman ainihin ahlus sunna salafiyya, saboda zaka ga baya da mu'tazilawa da khawarija da ainihin mu'attila da duk wani ainihin wato dan bid'a baya mai raddi, ga littafi ya rubuta tamhidul awail wa talkhisud dalail fi ar-radd 'ala al-mulhida al-mu'attila war-rafida wal-khawarij wal-mu'attila, gashi ne Ibn al-Batulani sai ka dauka cewa wannan wani malami ne salafi, a'a bid'a ce take cin bid'a, to abin da yasa dole a wayarwa da matasa kai akan haka gaba, saboda gano wane ne ahlus sunna salafi a cikin waɗanda suka rubuta rubuce da kuma waɗanda suke rayuwa a yanzu, waɗanda suke da'awar cewa su fa salafiyya ne, su ainihin ahlus sunna ne, lallai wannan mas'ala tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. To anan ne nake so daga ƙarshe in gabatar muku da waɗannan littafai wajen fahimtar ainihin haƙiƙanin mazhabi da manhajin salaf. Ga littafin al-mujalla fi sharhi al-qawa'id al-mufla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna na ainihin wato malam Muhammad Salih al-Usaymin, asalin littafin al-qawa'id al-mufla game da ainihin sunayen Allah shi Usaymin ya rubuta, sai aka samu ainihin wato wani mai suna Kamilatul Kawari ya zauna ainihin yayi sharhin wannan littafi. Wannan littafi yana da kyau ainihin ɗaliban ilimi su same shi, domin zai taimaka musu kwarai da gaske wajen gano sirrorin masu ta'awili da kuma sirrorin waɗannan mu'attila da jahamawa da ainihin mu'tazila da asha'ira. Sa'annan sai shi wannan littafin da muke karantawa hamawiyya din nan, akwai ainihin wato talkhisi da malam Muhammad Salih al-Usaymin ya yi mata, wannan talkhisin ya ƙara fito da al'amari har ma ta shi asalin littafin sauƙin karantawa, amma saboda buƙatar mutum musajjala a koyi asalin littafin a sharhe shi yasa muka saka asalin littafin. Ya sanya wannan littafi Fathu Rabbul Bariyya bi Talkhis al-Hamawiyya, ya kawo ka'idoji da duk abin da jimillar wannan littafin da muke ɗauke da shi yake ɗauke da shi, mun yi isharar shi a can baya insha Allah. Sa'annan sai kuma ainihin wani littafi wanda Ibnu Taymiyya ya rubuta ya sa mishi Ma'arij al-Usul ila anna usul ad-din wa furu'uhu qad bayyanaha ar-rasul, wannan littafi ya rubuta shi ne don ya tabbatar da cewa tun daga aqida har ibada manzon Allah ya bayyana karara, na haka duk wanda yazo ya mana sharhi ya mana babu laifi, amma duk sharhin da ya rugurguza aya ko hadisi wannan ayar ko a wannan sharhin nashi babu bukata aya da hadisi muke bukata wannan litafi gashi Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ma'arijul usul ila anna usul ad-din wa furu'ahu bayyana har rasul gashi nan wannan litafi ma din yana da kyau a same su a karanta su sa'annan sai wannan litafi wanda ainihin fadl ilm salaf ala ilm khalaf wanda al-imam Ibn Rajab al-Hanbali ya rubuta shi wanda duk karshen tika tik dama duk abin da ya ja mana wannan tattaunawa ita ce me kokarin da suka yi wajen fifita ilimin khalaf a bisa ilimin salaf shine muka ce ba mu yadda ba da salaf da ilimin su yafi salaf yafi khalaf da ilimin su musamman fa in an ce khalaf din nan na ƙara tuna muku magana Ibn Taymiyyah in fa an ce khalaf din nan ba wasu mutanen arziki yake nufi ba waɗannan rudaddun ake nufi ba dan kaka gane wan an ce khalaf din ana nufin su Ibn Abi Zaid bin Al-Qurawani ne risalar sarki ya tsare mu jama'ar musulmi waɗannan sharhohi ne na karanto mana dama waɗanda shi professor Tuwaijir yayi a yanzu za mu koma asalin karatun wannan littafi a inda yake summa ha'ula'il mutakallimuna al-mukhalifuna lis-salaf idha haqqaqa alayhim al-amr لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر yace su fa waɗannan mutakallimun wato waɗannan da ake cewa su ne ƙwararru a cikin ilmin kalam al-mukhalifun lis-salaf waɗanda suka saba wa salaf idan hukika alaihim al-amr idan fa aka tsaya aka tabbatar da al'amari akan su wato in aka tsaya aka bincike su da kyau lam yujad indahum min haqiqatil ilmi billahi bala a samu haqiqanin sanin Allah a wurin su ba wa khalisul ma'rifati bihi ba kuma za a samu ainihin tsantsar masaniya game da Allah madaukakin sarki khabarin ba za a samu bayanin komai a wurin su ba ko kun gane jama'a waɗannan mutanen da wai ake cewa sun fi salaf da ba a tsaya da kyau a bincike su ba ba sai a ga haqiqanin sanin Allah ba su ba kai ba ma za a samu labarin komai game da Allah a wurin su ba don kun ji abin da suke cewa sanda suka zo mutuwa suna cewa sun gane cewa duk rudani ne sun gane cewa da a ce abin da suka shiga ciki za su samu kansu wallahi da ba su kai kansu akan wannan matsala ba malai yake cewa walam yakifu min zalika ala ainin wala asari kai ba za a samu al'ainu ba a wurin su abin da larabawa suke kira al'ainu malai ya tsaya ya yi bayanai dangane da irin wannan shine ba za a samu asalin sanin Allah a wurin su ba sannan wala asa ba kuma za a samu dukkan sanin Allah ma a wurin su ba shine kai wannan salan magana ne sai larabawa su ce ma indahu aynun wala asar babu asali babu gugudi a wurin shi ka san ba a samu koko wurin mutum ba ko a kwano ya kamata a samu gugudi a mai da shi farau-farau ko to ba za a samu tsantsar ilimin Allah a wurin su ba kuma za a samu gugudin sanin Allah a wurin su ba to a karkashin haka kaifa yakunu ha'ula'i al-mahjubuna al-manqusuna al-masbuquna al-hayara al-mutahawwiquna a'lama billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkama fi ba'di ayatihi wa dhatihi min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar dan girman Allah mutanen da babu asalin ilimin sanin Allah a wurin su babu gugudin ilimin sanin Allah a wurin su waɗanda waɗannan kangaggu ne daga sanin Allah shine al-mahjubuna al-manqusuna waɗanda suke nakasassu ba cikakku ba al-masbuquna waɗanda aka rigaye su sai da aka gama cin kasuwar ilimi kakab jama'a da al-qur'ani da sunna a khairun nasi khairun quruni khairul ulumi khairu kulli shay'in har kasuwar ta bi ta bushe fa sai wajen bayan 100 shekara ta 500 waɗannan mutanen fa suka samu yau shi ba a ce waɗannan mutanen al-masbuquna al-hayara rudaddu al-mutahawwiquna dan komai da ruwanka asali gashi malam yace abinda ake nufi da al-mutahawwiquna min at-tahawwuq wa huwa alladhi yaqa'u fi kulli amrin shine komai ma in yazo sai jilmiya ya shiga dan haka sai ka je ka same shi karshen rayuwar shi yayi ne ya rude saboda duk abinda yazo ba shi da basira to irin waɗannan ƴan komai da ruwanka sune in ka so zaka iya kiransu ƴan baragada marasa kan gado to irin waɗannan mutane waɗanda suke al-mutahawwiquna ƴan baragada yaushe za a ce waɗannan rudaddu ƴan baragada waɗanda ba su san komai a dangane da ilimin Allah ba babu ma gugudin sanin Allah a wurin su a ce wai su dinnan a'lamu billahi wa asma'ihi wa sifatihi, sun fi ainihin wato sanin Allah, sun fi sanin ainihin sunaye da siffofin Allah. Wa ahkam, sun fi kowa tsari da gwaninta fi babu ayatihi wa zatihi, kuma da babin ayoyin siffofin Allah da ayoyin da ke bayyana zatin Allah. Min as-sabiqin al-awwalina, sun fi ainihin wato waɗannan da suka fara zuwa musulunci daga farko, waɗanda suka tsere kowa, min al-muhajirin wal ansar, daga cikin ansarawa da muhajirai. Wallazina taba'uhum bi ihsanin, kuma wai har sun fi waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, su ne tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Min warasatil anbiya'i wa khulafa'ir rusul, waɗanda suke daga cikin ainihin magada annabawa kuma magada khalifofin manzanni. Wa a'lamil huda, sannan wai a ce sun fi waɗanda suke su ne gimshiƙai na shirya shiriwa ɗin. Wa masabihi duja, kuma sun fi waɗanda suke su ne fitilun cikin duhu, a ce wai sun fi su haske. Allazina bihim qama alkitabu, waɗanda da su ne littafin Allah ya tsayu, su ne wa sahabbai. Wa bihi qamu, su kuma da shi suka tsayu. Abinda ake nufi waɗanda littafin Allah da su ya tsayu, shi ne littafin Allah da ya zo da su ya samu ƙarfafuwa, ya samu suka tsaya suka koye shi suka fahimce shi, sannan su kuma da suka tsayu aka ji su sun kai sun komo, to littafin Allah ne abinda suka dogara da shi. Wa bihin nataqa alkitabu, duk inda ka ji Qur'ani yana yabo yana cewa was-sabiquna al-awwaluna, yana cewa min al-mu'minina, waɗannan da su al-Qur'ani yake magana. Wa bihi nataqu, duk magana da za su faɗi su kuma da Qur'ani suke faɗi. Allazina wahabahumullahu min al-ilmi wal hikma, su ne fa mutanen da Allah ya bayar ilimi da hikima. Ma barazu bihi ala sa'iri atba'i al-anbiya, wanda da wannan ilimi da hikima na al-Qur'ani suka samu ainihin wato ɗaukaka akan ainihin wato sauran magada annabawa, mabiya ainihin annabawa. Malam yake cewa fadlan an sa'irul umami, balle ma fa sauran al'ummomi, allazina la kitaba lahum, waɗanda ba su da littafi. Kun ga ana magana da malam yake cewa mutanen da yake annabawa sun tafi sun bar su, daga cikin annabawan farko su ne sahabban annabi Musa da sahabban annabi Isa da sahabban dukan annabawa. Waɗannan sahabban na annabi sun fi waɗancan. Wa yake magana waɗanda kuma ma ba a aiko da littafi ba, balle a ce an gadan musu da wani abu? To mutanen da suka fi magadan sauran annabawa, sai kuma a ce wai waɗanda suka zo daga bayan bayansu su ɗin fa wai sun fi su? Duba irin wannan cin mutunci da rusa sahabbai da aka yi. Malam yake cewa wa ahatu min haqa'iqil ma'rifa, mutanen da suka kewaye, suka ainihin wato kewaye game da tsantsar ilmomi na addinin Allah. Wa bawatinul haqa'iq, da kuma cikin ainihin wato ilmomi na sanin Allah, ciki da waje na ilmomi da ake nema da musulunci da rayuwa da sanin Allah sun kewaye sun san su. Bima law jumi'at hikmatu ghairihim ilaiha, wanda da za a tattara ilimin wasunsu da iyawa da gogewar wasunsu zuwa ga nasu ainihin ilimin da gogewa, lastahaya man yatlubul muqarana, da wanda ya nemi da gwada iliminsu da ilimin wasunsu ma, to da ya ji kunya. Abinda ake cewa da za ka yi ƙoƙarin tattaro hikima ta ainihin wato waɗansu mutane waɗanda ba su ba, ka tara hikimarsu da iliminsu gefe guda, sannan ka yi ƙoƙarin tattaro ilmominsu su waɗannan sahabbai, ka haɗa da waɗancan, kai da kanka kana karawa ma, sai ka ji kunya ta kama ka. Shi ne ka ji an ce wani yaro ya yi number one a primary one, sai ka ce kai wannan yaro yana da karatu, sai ka je ka samo babban professor ɗan boko, sai ka zo ka tattaro ilmomin wannan professor, sai ka zo za ka gwada da wannan wai ɗan primary one. Ai da ka fara gwada ma za ka gane akwai taɓuwar hankali tattare da kai, ko kuma kana da hankali za ka ji kunya. Waɗannan su ne bayanan da malam yi. Sai ya ce thumma, sannan kuma kaifa yakunu khairu qurunil umma an qasul ilmi wal hikma la siyama al ilmi billahi wa ahkami ayatihi wa asma'ihi min ha'ula'i al asagiri, dan girman Allah ta yaya za a yi zamanin da suka fi kowanne zamani al khairi, a ce wai su ne suka fi kowanne na ƙasa da iyawa da hikima, musamman ma fa wai ilimin da iyayar game da abin da ya shafi sanin Allah da hukuncen ayoyi da ainihin wato suke magana game da siffofin Allah da sunayen Allah. Sai a ce wai waɗannan zamanin su suka fi kowa na kasa min ulaikal asghar min haula'il asagir daga wadancan wadanda suke al asagir abinda yake nishi da al asagir anan yan bid'a kaskantattu wulakantattu bin nisbati ilayhim in an gwada da su wato ya za a ce ilimin wadancan mutanen wadanda annabi da kanshi yace khairun nasi qarni a ce wadannan mutanen wai ilimin su wai na kasashe ne akan ilimin wadanda suka zo a bayan su wadanda suka zo bayan nan nasu fa yan bid'a ne kaskantattu wadanda sun rena sahabbai sun rena ilimin sahabbai dan haka suka je suka kama wasu hanyoyin daban na sanin Allah am kaifa yakunu afrahul mutafalsifa ya za a ce yan tsakin falasifa wato abinda yake nufi da yan tsaki anan sune wadanda su ba su ne asalin philosophers ba misali yanzu Ibn Sina Farabi Razi asali ba su ne philosophers ba asalin philosophers sune su wanne Aristotle ko Aristotle wadannan sune asalin philosophers Girkawa da sauransu to wadanda suka biyo bayan su wadanda suke danganta kansu zuwa gare su sune suwa sune irin su ainihin wato Ibn Sina sune irin su Farabi sune irin su Razi to yaushe za a ce wadannan afrah yan tsakin malaman falsafa ne jama'a wannan duk maganganun da yake akwai sharhohi a ƙasa amma ina so mu karanta matanin nan ne har zuwa ƙarshe sannan mu dawo mu dubi sharhohin da yake akan wadannan am kaifa yakunu afrahul mutafalsifa wa atba'ul hind wal yunan wa irfatul majus wal mushrikin والدلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان معنى ابن تيمية يقول دنجر من الله تيها ذائع أتي وقتاً دسيك أنس أكيني واتو أنك تكباب ما لمن فلسفة وأتباء الهند مبيا إنديوي واليونان مبيا جركاوة وورثة المجوس وقتاً دسيك مقادة مجوسة واني ما سبو ترويتا والمشركين مغادا مشركين والضلال اليهود مغادا بتتين يهوداوان والنصارى ولند سيكون مغادا كريستوتي والصابئين دا صابئا سوني متانا النبي إبراهيم بتتين تكن سنبيا ما سبو تورانا دا تورالي دون أصلين أنت صابئي أصلي كما سودان كبيلاني كو الأماني أما دا قبائي سي صابئا سي سكت الكريس أي إيدوجي دا بتكي أكوي بوتا تورالي أكوي بوتا تورانا akwai bautar wata sannan kuma al'amari ya koma aka ce sabi'i daga saba'a wanda ya karkace daga asalin jama'ar to yaushe za a ce ainihin wato mabiya irin waɗannan masu bautar taurari da rana wa ashkalihim da ire-iren su wa ashbahihim da makamantan su a ce waɗannan irin mutanen a'lama billahi min warasatil anbiya sun fi magada annabawa sanin Allah wa ahlul qur'ani wa a ce waɗannan mutanen sun fi masana alqur'ani ilmin Allah wal imani sun fi mu'minan farko su Abubakar da Umar da Uthman da Ali da makamantan su wa a ce sun fi su ainihin sanin Allah kuma wannan zai yi wannan ba zai yi abinda nake so ku gani wannan wata magana ce Ibn Taymiyyah yayi a cikin maganganu shi yasa nake ce muku wannan littafin ba wai karatun shi kadai muke ba muna sharhe shi ne domin littafin yana da wasu abubuwa waɗanda suke hafaya ne wasu abubuwa ne a babboye a wasu lunguna abinda wannan magana take nufi ga tanan ainihin ne sharhi Professor Twejiri yake cewa sabaka fi safati tasi'a wa 80 ba'da al 100 anna ma'ana al falsafa mahabbatul hikma mallan ya gabatar da bayanai a can baya duk da yake a cikin karatun nan da mu tsaya mawaiwaye wannan ba don mun bayyana shi da Hausa cewa me yake nufi da ainihin falsafa falsafa ita ce kaunar hikima ina fata an gane a ƙarƙashin haka naka ce filosofa eh malami na falsafa me yake nufi kenan me son hikima wai son ilimi ne da gogewa ta sashi zuwa ga ainihin wannan ilimi sai ce wa qad asbaha hala lismu المتفلسفة علما على أتباع أرسطو يقول وانن سونا ما لمن فلسفة يا ايقر يا دمك ما وانن سونا ينكاني كما بيا اينهن أرسطو وانن شكوما أرسطو بجلكيني واتو سو أرسطو ناسون كغاني سوبا مسلمي بني سوبا يهودا بني سوبا كريستو تي بني سو أرسطو واتو كابران كانسوني kafiran kansu ne su su sun daina duk wani annabi sun mai da shi shashasha wai shi ma irin su ne sai dai yana son ya wasa da hankalin su ne wai kai karfin tunani ne da karfin wayo da basira naka dawo da tunanin mutane zuwa gare ka dan su mai da kai wani abu dan haka saboda rena annabawa da suka yi da rena maganar wahayi su ba ma sa bincike game da ainihin annabta da wani abu sai su ce annabta kawai tana dealing da psychology ne dan haka zamu zo mu tsaya mu takarkare mu tattauna magana akan su dan haka a farko farkon karatun nan mun zo da wasu littafai kitabu safadiyya annabiyya da sauransu waɗanda ibn taymiya ya rubuta su ne dan yin raddi ga ire-iren waɗannan kafirai ina fata an gane to bari ku ji malam yace to asalin su waɗannan da ake cewa malaman falsafa ko philosophers asalin su mabiya aristotle wa huwa al-musamma indahum bil muallim al-awwal suna kiran shi the first teacher wato shine malamin farko kama anna al-farabi huwa al-muallim al-thani to sai aka samu wai a musulunci kuma wasu suka je suka dibo falsafa suka zo suka musuluntar da ita to shine su philosophers waɗanda ke danganta kansu ga musulunci sai suke kiran shi farabi shi kuma al-muallim al-thani malami na biyu wa ibn sina al-muallim al-thalith ibn sina kuma al-sina kenan a cikin sciences wai shi kuma shine malami na uku a cikin wannan fage wa qad haka arbab al-maqalat anna awwal man urifa anhu al-qawl bi qadam al-alam aristo malamai da suke bayani a cikin maqalat wato aqidoji na duniya sun ce mutumin farko da ya fara magana akan mata cewa duniya tun da take haka take ba wani wanda ya halice ta kuma duniya haka za ta ci gaba da zama har abada ba wani abu da zai ruguza ta sai dai kai ka gama rayuwarka kawai ka mutu kowane zamani ya zo ya wuce to mutumin da ya fara kawo wannan aqida shine Aristotle wa zahaba Abu Ali ibn Sina ila anna Allah huwa al-wujud al-mutlaq bi shart al-itlaq wa laysa lahu indahum sifatun thubutiyya taqumu bihi to sai shi ibn Sina da yake wai shi musulmi ne to da yake da wannan aqidar sai yace to abin da ya kamata shine kada a ce Allah ne ya samar da duniyar a ce Allah ne duniyar wato ita duniyar in aka ce Allah to duniyar ake nufi dan haka tunda musulmi ke cewa Allah tunda yake haka yake kuma haka zai ci gaba to abinda wannan magana take nufi duniyar haka take haka za ta ci gaba kunga transformation na aqidar ce dawo da ita musulunci ya ruda ko kun fahimta shi wancan da yake kafiri ne yace babu Allah duniyar ce take haka ita take juyawa take kaza kuma haka za ta ci gaba shi kuma wannan sai yace to tunda mu musulmi ne muke a'a ba wani abu ne Allah ba ita ce duniyar ce hakan din haka ita ma za ta ci gaba ko kun fahimta gashi anna Allah huwa al-wujud al-mutlaq ce bi shart al-itlaq ace kawai shi Allah din shine al-wujud din al-mutlaq shine wannan duniyar gaba ɗayan ta kawai ina fata an gane walau sallahu indahum sifatun thubutiyya qa'iyatun taqumu bihi dan haka babu wata sifa da suke tabbatarwa ga Allah ko kun gane sifa yana sama ko yana ƙasa sai a ce ai Allah shine wujud din shine hakan din to da haka magana hannu ko kafa ko zuwa ko rana ke ha a'a Allah shine al-wujudul mutlaq din fa huwa la yaf'alu shay'an bi ikhtiyarihi al-batta saboda haka babu wani abu wanda Allah maraukakin sarki yake yi da zabin shi tunda wannan duniyar ita ce dan haka in kaga girgiza kasa ta faru a'a haka abin ya faru kawai yanayin wurin ne ya hukunta haka wala ya'lamu shay'an min al-mawjudat kuma babu wani abu wanda misali tunda wannan duniyar ita ce Allah din a wurin Ibn Sina eh to dan haka ita wannan duniya ai wani bangaren ta ba zai san wani bangaren ba dan haka wato shi Allah bai san abin da yake faruwa a cikin duniyar ba ila akhiri gashi nan dai wannan ita ce aqidar su Ibn Sina game da Allah ina son ku gane wannan ita ce aqidar su game da Allah me bambancin wannan aqidar da wancan babu kawai an dan cancanza wasu kalmomi ne to ina son ku gane waɗannan fa su ne ake kira wai malaman falsafa na musulunci sune suka je suka fassara waccan falsafa ta girkawa suka kawo ta musulunci abinda salaf tun zamanin sayyidina Umar aka hana ayi din da aka zo da ita ga abinda ta haifar kenan me ne aqida su game da mala'iku sai suka ce wa ammal imanu bil mala'ika dangane da mala'iku kuwa sai suka ce sal mala'ikatu ma yatasawwaruhum nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi min ashkalin
nuraniya. Ai annabi da yake suranta wani haske a cikin zuciya shi yake bada labarin wani haske, wannan sunan yake kira mala'iku, ba wai wata halitta ce da aka yi ta daga haske ba, a haske da yake surantuwa a cikin zuciya annabi sune mala'iku din. Wa qad dhahaba ba'dhum ila annaha al-quwa al-khayra al-fadila allati fi al-'abd. Kuma sai suka ce a'a, abin da yake nufi mala'iku sune duk wani abin alheri da kake gani a cikin zuciyarka ko a ɗabi'unka wanda ke yunkurar da kai zuwa ga wani abin alheri, to sune mala'iku. Wa shayatin shaytanu kuma aljanu, babu wata halitta wai aljanu. Suka ce hiyar kowa a sharira, duk wata ɗabi'u, duk wasu halaye na banza da wata muguwar ɗabi'a da take yunkurar da kai kai wani abu, wannan shine ake kira shaytani. Duk wata kyakkyawar ɗabi'a da ke yunkurar da kai ta yi abin alheri shine mala'ika. Shine ma'anar waɗannan an halicce su daga haske, waɗannan an halicce su daga ainihin wuta, amma ba wai wata halitta ce qa'imatun bi nafsiha ba. Yanzu kun ga masu inkarin waɗannan halittun za su inkarin hisabi, sannan za su inkarin shiga aljani da magana aljani da ta'asirin asiri da makamantansu da ikon Allah. Ko kun fahimci yadda suka kawo wani addini sukutun da guda cikin addinin musulunci? To falsafa kenan. Wa amma al-iman bil kutub, dangane da tafsirin sai suka ce asal kutub al munazzala indahum hiya saydun saba min al-aql al-fa'al ala an-nafs az-zakiyya wa laysa wahyan min Allah takallama bihi unzila ila al-ard biwasitati al-malak. Suka ce ai ba wani abu ne littafin Allah ba, littafin Allah da aka saukar, abinda ake nufi shine wannan abu da ke zuwa ainihin wato annabawa waɗanda suke da'awar annabta su ji wani abu ya kwararo cikin hankalinsu wanda zai tsarkake musu zuciya, su tashi suna maganganu wanda wannan maganganu za su gyara mutane. To wannan shine ake kira wahayi, ba wai wata magana bace da Allah ya saukar da ita ta hanyar wani mala'ika zuwa duniya, ba wannan ne littafin Allah ba. Abubuwan da kai annabawa za su ji yana kwarara cikin zukatansu wanda zai sa su tashi su yi wa'azi da shi, shine ake nufi da littafin Allah. Wannan sai ita, wannan ita ce falsafa, wannan shine mantiki. Amma nubuwatu indahum, dangane da annabta fa, na yake nufi da annabta da annabawa, sai suka ce fahiya muktasaba, abu ne wanda yake kowa ma zai iya zama annabi, kowa ma zai iya tsururuta abin, kawai you need to work hard, ka tashi kai yunkuri ne ka tsara abubuwanka, kai ma zaka iya maida kanka annabi. Wannan aqidan nan san ku gane ita ce take cikin kristoci, dan haka sai ka ji mutum ya zama prophet, sai ka ji wancan ta zama prophet, sai ka ji wane ya zama apostle of God. Ina fata an gane. Wala ha salasu khasa'is, suka ce dan haka duk wanda yake so ya zama annabi, to annabta tana da siffofi guda uku da ake neman ya abin nan. Man istakmala ha fahuwa nabiyyun, wanda duk ya cika waɗannan siffofi ya zama annabi. Na farko dai quwwatu takhayyul wa takhyil, ƙarfin iya suranta abubuwa da kuma iya surantar da su, shine ka iya suranta su a cikin tunaninka su zauna, sannan ka zo ka bada labarin su har a iya fahimta. Me kike nufi yanzu kamar annabi wai yayi ƙarfin yadda da akwai wuta da akwai aljannatu, har ya iya bayyana wa mutane suka fahimta suka yadda da wuta da aljanna, har suke bin shi, in yace ayi kaza ayi, in yace a bar kaza a bari, to ya cika sharadi na farko dan yana da quwwatu takhayyul wa takhyil. Ko kun fahimta? Ya iya suranta abin a cikin kwakwalwar shi, sannan ya zo ya iya gamsar da wasu su yadda da wannan abin, sannan sai quwwatul hibs, sannan sai iya ainihin wato dora mutane akan abin da kuma katewa akan wannan abin. Bayan ka yadda da abin ka gamsu, ka iya ainihin bayyana musu sun gamsu, to ka iya saka su su kata akan abin yadda za a iya kashe mutum yana kan abin, ba haka ake samun musulmi ba misali? Sannan sai quwwatu ta'sir, da kuma irin ƙarfin ta'sirin da wannan ainihin abin zai yi har ya samun maka da wasu al'amura na ɗabi'u, kamar a ce saboda imani haka iya yin kuka, saboda imani haka iya yin wasu abubuwa na ka iya kashe wani ko ka iya hallaka wasu abubuwa, saboda me? Ka ta'sirantu da abin har abin ya sa ka kana iya kuka, ko abin ya sa ka kana iya wani abu wanda dai za a ga cewa abin lalle ya shige ka da kyau. To duk wanda aka same shi da waɗannan siffofin, to kawai ya zama annabi. Na haka za ka ga suna shigar da mutane halwa ne ko tarbiya wanda zai samar maka da waɗannan ɗabi'un, sai yasa sai ka je kai ma ka zo kana cewa haddasani rabbi haddasani qalbi ar rabbi, zuciyata ta ce min ubangiji na ya ce kaza, kuma mutum ya gamsu da haka. Kun ji wannan kenan, kun ji yadda wai annabta take. Yanzu kun ga a ƙarƙashin wannan annabi ba wahayi akai mai ba, dan haka duk abin da annaba yake fadi ƙarya suke kawai wani abu ne wanda suka mayar da kansu da kansu jama'a wannan fa shine ilmul kalam shine ilmin falsafa fa shine mantiki kuma shine ilmin mantiki amma al-iman bil yawm al-akhir dangane da yadda da ranar lahira fa sai suka ce ai salamat da indahum wala ma'ad ai babu wani farko ga ainihin wato yadda wannan rayuwa take babu kuma ƙarshe gare ta haka fala yu'minuna bi anna hadha al-alam sayukhrabu wa yantahi tunda duniya ba ta da farko to ana ta da ƙarshe kenan dan haka sun kudurta cewa babu wani abu da zai kawo ƙarshen duniyar nan wa yaqulu an-nasu li yawmin mashhur babu wata rana da za a ce ranar kiyama mutane za su halarce ta hadha mujmalu aqidati ha'ula fi usulul iman kun ji wannan ita ce aqidarsu game da usulul iman dan Allah idan waɗannan mutanen usulul iman ya baci a wurin su akwai wani fiqh da ba su rubuta mana wanda ba su haifa mana da rudani ba don haka ahlus sunna suna buƙatar su samu malamai waɗanda suke da aqida ta salaf su rubuta musu littafai na fiqh shine abin da shaukani ya al-littafin darrul bahiyya shine aikin da yanzu ake kokarin ayi samar da malaman fiqh waɗanda suke da aqida ta salaf dan in har kana da muguwar aqida billahi lazi sai muguwar aqida ta yi tasiri a cikin fiqhinka sai ta yi tasiri a komai mutum yana da muguwar aqida a ce sallah tunda ta shafi fiqh ne ya wuce gaba ya mana ba za a ga aqida shi a sallah ba ƙarya ne sallah aqida ce wa mallahu menene da Allah madaukakin sarki ke cewa Allah ba zai tozarta imaninku ba wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum al-imanu anan as-salatu Allah ba zai wulakanta imaninku ba Allah ba zai wulakanta sallarku ba dan haka jama'a ya kamata ku gane wannan maganar ba magana ce ta wasa ba wallahi al-azim magana ce ta cewa aqidar mafi yawancin waɗanda suka rubuce game da fiqh mafi yawancin su waɗanda suka rubuce game da ilimin usulul fiqh aqidojin su munana ne dan haka suka je a can usulul fiqh suka kafa ka'idoji waɗanda su suka bayyana da irin fiqhin da ke da rudani annan abin da ya shafi tauhidi suka zo suka kafa wasu usul waɗanda su suka haifar da rudani a cikin aqida da tauhidi a yau haka gaskiya ana buƙatar salafiyuna su tashi su gogu a cikin karatu su tsaya komai su dawo da shi ala tariqatin salaf kuma tajwidin da ake magana kuma mutum yana ta wani katifarewa ya haddace qur'ani ya iya tajwidi duk sai ka samu ba abin da ke cikin shi sai bid'a saboda mafi yawancin waɗanda suka rubuta littafin tajwidin da mafi yawancin waɗanda ke jagorancin karatun alqur'ani na duniya a yau waɗannan mafi yawanci suke jagorancin abin da ya shafi musabaka suna da waɗannan gurɓatattun aƙidu don haka aƙidojin sun yi ta'asiri hatta ga irin salon da suka kawo na ƙa'idojin karatu da sauransu a musulunci ba a taɓa sanin wani rasulul jami'i ba ba a taɓa sanin wani rasulul ta'awuz wal basmala wa fasl awwal sura ba ba a san wannan faɗan wannan na bid'a ne kafin a fara aiki da shi ba a san wannan karatun ba amma sai mutum yazo yanzu sai wasulul jami' shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa ai ma yadda suke ba sa ta'awuzi irin wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wash-shamsi wa duhaha haka misali ko wasulul jami' duk wannan bid'a ce abinda yake sunna shine ne fasmul jami'i din addadda tsa gaba daya din amma fasmul jami'i ba ga shi suke jinkirtawa saboda wancan bid'a ce yafi musu dadi dan haka abinda ya shafi hadisi sai an samar da wannan abinda ya shafi fiqh sai an samar da wannan littafan hadisi da aka sharhi sai an samar da wannan mutum yawancin waɗanda suka sharhohin littafan hadisi suna da waɗannan aqidoji na ta'awili tun daga Ibn Hajar al-Asqalani har wa har al-imam ibn al-arabi da ya sharhi aridat al-ahawazi mafi yawancin littafan waɗanda suka sharhi suna da waɗannan aqidoji to me yasa rudani ba zai faru a musulunci ba yanzu matasa wai suna ta cewa wai yanzu suna son a samar da solution ne ya ba a ai marmaza ai maganin wannan rikici da musulmi suka shiga ciki wannan shine matakin farko fa shine dawo da musulmi zuwa ga kan abin da suke akai dangane da aqida na salaf sannan shine matakin da zai kai zuwa ga wannan amma in ba haka ba tukuna tun farko kowanne yana da wata aqida wadda take karo da juna duk yadda kai kokarin hade su a cikin nasara akan wani abu ba zai yi ba sannan cewa to waɗannan rigingimu ne waɗanda sun riga sun mutu tare da masu su dan me za ku zo kuna bankado su yanzu sai mu ce inda a ce sun mutu tare da masu su da abin yayi kyau amma wannan tafsir gashi ana ta buga su har yanzu ana yada su kuma a gidajen radio da jami'o'i da makarantu zaka ji har yanzu syllabus din nan ne yake gudana ashe dole ne mu tashi mu bayyana mutane ne yake me ake ciki ashe ba mu ne muke tayar da wadannan rigingimu ne sune suke tayar da wadannan rigingimu waɗanda kuma mutum zai na faɗin irin waɗannan maganganun dangane da Allah a ce wai da manzon Allah da fafrona duk ɗaya ne sai ka ce a'udhu billahi ya ce kai ka natsu waye Allah waye manzon Allah Allah waye manzon Allah Allah waye fafrona Allah sai ka ce to ai kaji abin baka gane ba ne wani irin mudanga a ce Qur'ani duk baki ɗaya shirka ne a cikin shi wai tauhidi yana cikin maganganun malaman falsafa da sufanci da sauransu dole ne musulmi ku san cewa akwai rudani game da waɗannan aqidoji dole a wasar da su a bayan madara alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na fatan ku karanta ainihin littafin al-fisal na al-imam ibn hazm a cikin mujalladin shi na farko shafi na 94 za ku ga bayani dangane da falsafa da kuma littafin al-mudal wa nihan na shahru satani har wa yau juz'i na biyu shafi na 369 zuwa 538 waɗannan tafsir guda biyu muna cewa ku karanta ne su kansu masu littafin suna da rudani amma su kansu sun ba da labarin falsafa ne amma a wajen aqida su din ne dai ash'ari har ibn hazm ash'ari ne Allah ya kiyaye to sa'annan sai ainihin littafin ighafatul lahfan na ainihin ibn qayyim littafin ainihin ighafatul lahfan a cikin juz'i na biyu shafi na 256 zuwa 268 da littafin hidayatul hayara fi ajudatul yahud wan nasara da ibn qayyim ne shafi na 9 da littafin dar'u ta'aridul aql wan naql na ibn taymiyyah mujalladi na farko shafi na 122 da kuma al-fikr al-falsafi fil islam da sauransu Allah madaukakin sarki yake yayi jama'a waɗannan sune asalin abubuwan da suka faru waɗanda su suka haifar da rudani to ina so kafin mu tafi da nisa mu kuma mu tsaya neman barin waɗannan kungiyoyi da addinai da gauka da sauransu da Ibn Taymiyyah ya lissafo su yace madiya falsafa mun ji dai falsafa su waye sa Aristotle ne ko to waɗannan da yake kira madiyansu sune waɗannan mutaakhirin da suka je suka ɗibo ilimin suka zo suka fassara suka ce wai za su zama usulul dini a musulunci waɗanda da su za a fahimci tauhidi Qur'ani da hadisi suka ce aje su gefe guda sannan sai Hunud indai kowa ya san duk duniya tun daga da har yanzu babu ƙasar da take da rudanin shirka da kafirci iri-iri da bautar macizai da shanu da kaji da agwagi da talatalo irin ƙasar India to a ce waɗannan su ne za su zauna su rubuta maka wata ainihin wato ka'ida da zaka gudanu a kanta wajen wai ka dawo ka musulunta da ita ka san Allah ka rabu da Qur'ani da hadisi wanda wani hoto ne na flower wannan flower yake bautawa a kanta kuma ya rubuta littafi mujalladi 10 duk abin da ya rubuta menene ƙarya ne wai sai ka ce barka aro irin ka'idojin da ya sharhin wannan flower ita ce Allah ka zo ka yi sharhin Allah shine Allah a musulunci kuma buƙatar wannan ba a buƙatar wannan sannan sai yunan sune girkawa sune su ainihin Aristotle din mun yi ainihin wato bayani akan su ina fata an gane Allah ya kiyaye to sa'annan sai kuma a tafi ainihin wato majus majusawa sune mutanen Iran farisawa mun yi bayani a baya cewa asalin sayyidina Umar ya samu takarda daga ainihin komandan shi Sa'ad dan Abi Waqqas dangane da cewa ga waɗannan littafai na falsafa ko an samu da nan dike Umar ya ce a kona su ba a da buƙatar su sa'annan sai mushrike waɗanda suke bautar ainihin abubuwa na kafirci mabambanta da kuma batattun malaman Yahudawa da Kiristoci da Sabi'awa da makamantan su to duk sai malam ya ce yau shara a ce waɗannan wai su ne waɗanda suka iya suka kware har suka fi sahabbai waɗanda Allah ya karantar da su ta hanyar ainihin wahayi da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji duk waɗannan bayanai tun daga farkon littafin nan har zuwa nan muqaddima ce sai Ibn Taymiyyah ya ce wa inna ma qaddamtu hadhihi muqaddima abinda yasa na tsaya ne wannan doguwar shimfiɗa da annama nistaqarrat hadhihi almuqaddimatu indahu domin wanda ya samu wannan muqaddima ta tabbata ya tsaya ya fahimce ta a wurin shi da kyau علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره ذا zai san ina hanyar shari'a take akan wannan mas'alar da wata mas'alar da muke magana
wata wani babu yake nufi
babin al-asma'u was-sifati domin asali in ba ku manta ba ina so kar ku manta asalin wannan littafi amsa ce dangane da sharhin ayoyin siffofin Allah da kuma hadisan ko to duk wanda ya tsaya fahimci wannan shimfida da kyau zai fahimci me zai fahimci mecece shari'a dangane da ayoyin da suke magana siffanta Allah mecece shari'a jama'a ita ce abi alqur'ani da hadisi abi fassarar da tazo daga malaman farko sa'annan mecece shari'a daga wannan ainihin babi shine duk abin da yazo daga malaman falsafa da ulama'ul kalam ayi watsi da shi har yau mecece shari'a game da ainihin wani babi wanda ba wannan ba babu me yake nufi babin fikihu babin mu'amala mecece shari'a abu abin da Allah da manzon Allah suka ce abu abin da fassarar malaman fikihu cikin salaf take dan haka wajibi ne mu dauko wadannan tafai irin su sunan Tirmidhi muna karanta muna jin menene mazhabobin malaman fikihu na gaskiya ba waɗannan da suka samu rudani a cikin mas'alolin su ba waɗanda suke kutal ne ɗan bayan baya ne sannan mu dawo mu'amala abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi zikirori abin da duk ya shafi aure da wata mu'amala ta tsakanin dan adam da dan adam ko jama'a da jama'a sai mu tsaya mu ga menene abin da yake shari'a abin da malai yake cewa kenan kenan wannan muqaddimar da muka yi za ta taimake ka wajen ka fahimci yadda ya kamata a san Allah da yadda ya kamata a bauta wa Allah da yadda ya kamata mu'amala ta kasance tsakanin bayi da ubangiji da kuma mu'amala tsakanin bayi da bayi ɗan uwansu sai in ka fahimci wannan muqaddimar kuma fahimtar ta ta shine me gano sirrin cewa babu wata madogara akan komai sai me sai Qur'ani da hadisi kuma malaman farko waɗanda aka fara kyankyashewa daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa fahimta alqur'ani da hadisi kuma su ne waɗanda suka fi kowa dacewa har kiyama ta tashi to duk wanda ya fahimci waɗannan ka'idojin to ba shi da ainihin mas'ala sannan sai ya ce wa'alima anna dalala wa tahayyuka inna mastawla ala kathirin min almutaakhirin binabdil kitabillahi wara'a zuhurihim sannan duk wanda ya fahimci muqaddiman nan da kyau zai gano cewa babu shakka abin duk da ya kai ainihin wato bata wato zai gano cewa bata da kuma ainihin at-tahawuk kuntuna al-mutahawwikuna dan komai da ruwanka abin da ya kai su ga bata da shiga cikin wannan komai da ruwanka da hayaniya inna mastawla ala kathirin min al-mutaakhirin ya mamaye mafi yawancin daga cikin ainihin wadanda suka zo daga baya ne binabdin kitaballahi wara'a zuhurihim saboda watsar da littafin Allah da suka yi a bayan bayan su wa iradihim amma ba'atha Allah bihi Muhammadan da kuma watsi da aini wato kai da kai daga abin da Allah ya aika annabi Muhammad da shi min albayyinati wal huda na bayanai da kuma ainihin shari'a wa tarkihim albahth an tariqi as-sabiqina wat-tabi'ina da kuma bari bincike da suke game da hanyoyin magabata wadanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai waltimasuhum ilma ma'rifatillahi mimman lam ya'rifu Allah bi iqrarihi ala nafsihi da kuma nemo ilimin sanin Allah daga wurin wanda da kansu suka yi furuci da cewa su da kansu ba su san Allah ba su da kansu sun ce ba su san Allah ba kuma ka tafi neman ilimin Allah a wurin su wal shahadatu al-umma ala zalika sannan kuma da shaidar da al'umma suka yi akan waɗannan mutanen ba su san Allah ba kuma kai ka tafi neman sanin Allah a wurin su wa bidalalatin kaseera da kuma ainihin hujjoji masu yawa dake tabbatar da cewa waɗannan mutane fa ba su san Allah ba kuma kai ka tafi neman sanin Allah a wurin su wa laysa gardu wahidan malam Ibn Taymiyyah yace mun fata a wannan littafin ko kuma mutanen da nake nufi a waɗannan maganganun ba nau'i ɗaya bane wa innama asifu naw'a ha'ula'i yace ina fadin nau'in waɗancan ne wa naw'a ha'ula'i da nau'in waɗancan wato ba nau'in mutane ɗaya nake nufi ba ku duba jama'a ina son ku natsu da kyau Ibn Taymiyyah ba yana magana ne akan mu'tazilawa kadai ba mu'tazilawa sune waɗanda suka ce gaba ɗaya Allah bai da siffa to ba su kadai yake nufi ba amma har da su ba yana nufin jahamawa kadai ba waɗanda jahamawa su ma suna ta'awulin siffofin Allah daga hannu su ce ƙarfi ba asha'ira ba waɗanda su ma suna da nau'in waɗannan aƙidojin ba falsafa ba abinda yake cewa ba wai mutane ɗaya yake hari ba ya haro su ne gaba ɗaya yana nufin wadancan yana nufin wadancan yana nufin wadancan domin ƙarshe akwai wata rabiba akwai wani abu da ya hada tsakanin su shine me kowannen su bai imani da sunaye da siffofin Allah a bisa yadda aka aika annabi ba abu na ɗaya kenan abu na biyu kowanne yana zargin salaf da cewa basu kware game da sanin aqidar Allah da annabi ba abu na uku kowannen su yana zargin cewa Qur'ani da Sunna ba su ne asalin hujja da ya kamata a dogara da su wajen sanin Allah da Annabi ba. Abu na hudu shine kowannen su ya yarda da cewa mutaakhiruna su suke da ilimi da wayewar kai. To a karkashin haka karka taba tunanin Ibn Taymiyyah in yazo yana magana a littafin nan karka ce da mu'attila yake, karka ce da jahamiya yake, karka ce da suwana kadai a'a sai ka ce nan yana nufin suwani can kuma da suwa ne yake can kuma fa da suwa ne can fa ya hade su gaba ɗaya ne musu ainihin wato farashin goro jama'a kun fahimta da kyau wannan ita ce magana da yake cewa walaysa gharbi wahidan wa innama asifu naw'a haula wa naw'a haula yace ba wai manufa ta nau'in masu bacin aqida ɗaya ba daga cikin waɗannan ina nufin waɗannan kuma ina nufin waɗannan ina fata an gane sai yace wa idza kana kadhalika to tunda abin haka yake fahada kitabullahi min awwalihi ila akhirihi ga littafin Allah tun daga farkon shi har karshen shi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama min awwaliha ila akhiriha ga kuma sunnar manzon Allah tun daga farkon ta har karshen ta summa ammatu kalamu sahabati wa tabi'ina sannan maganganun sahabbai da tabi'ai baki daya summa kalamu sa'iril a'immati da kuma maganganun sauran limamai gaba daya mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun zaka samu cike-ike da ko dai abin da yake nassi ne karara akan abin da muke magana akai ko kuma da bai zama nassi karara ba to zaka ga abin da muke nema ya bayyana karara akai akwai bambanci a cikin ilimin usulul fiqh tsakanin abin da yake nassi ne zahiri da kuma abin da yake zahiri ne abin da Ibn Taymiyyah yake ce maka kenan ko dai ka samu nassi ne karara ko kuma abin zahiri ne yana tabbatar da cewa fi anna Allah subhanahu fawqa kulli shay'in Allah yana saman komai zaka samu nasoshi sun tabbatar da haka lokaci ya kure mana zamu saurara anan in Allah ya so sai an zo an jima da la'asar za a ci gaba da wannan karatu in Allah ya so a inda za a fara tattauna al'amuran da malam Ibn Taymiyyah ya kawo mana a wannan littafi wanda in kun duba da kyau za ku ga yanzu ne fa za a fara karatun tunda ya ce ne ya ce an gama da muqaddima to tunda an gama da muqaddima me zai biyo baya to an fara shiga karatun shine yake ishara da cewa ga nasoshin alqur'ani da sunna ga yadda suke ga kaza ga kaza ga makamantan haka duk wannan dan ya nuna maka kenan lalle al'amarin da gasken gaske babu makawa za a tattauna mas'aloli masu dimbin yawa a cikin wannan littafi Allah maraukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika